A daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zabe a Najeriya, ga dukan alamu kotuna na kasar sun daidaitu akan cewar bai kamata a yi amfani da sojoji a wurin hada-hadar zabe a cikin kasar ba. Wata kotun ɗaukaka ƙara a Sokoto kwanan nan ne ta yi irin wannan hukunci wanda ya zo daidai da wata babbar kotu ita ma a birnin Eko ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ibrahim Buba. Ita ma ta yi irin wannan hukunci inda ta bayyana cewa sojoji ya haramta su fito a lokacin hada-hadar zaɓe a cikin Najeriya saboda ya saba kundin tsarin mulki na Najeriya da dokokin zaɓe da ma al'amuran da suka faru a baya a cikin ƙasar. Lauya Abdulhamid Muhammad, wani ƙwararren lauya ne akan sha'anin dokoki na kundin tsarin mulki na Najeriya, ya kuma min tsokaci akan muhimmancin wannan hukunci da kotunan guda biyu suka yi a cikin Najeriya.
To a zahiri dai wannan hukunci kaman yanda ita kotun ta yi nazari, wannan ya tabbatar da cewa ita ta yi nazari da tsarin mulkin Najeriya ne da kuma dokar da ta kafa yin zaɓe a Najeriya, wanda daga baya take ganin hukuncin ta a nan shine sojoji ba su an haramta su a bisa ga tsarin mulki a saki yan sojoji a ranar da aka ce ranar zaɓe.
To amma wannan ya zo daidai da wani hukunci kuma da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yi a Sokoto inda ita ma ta ba da kamar wani hukunci irin wannan.
To wancan dai na Sokoto kamar yadda muka san cewa kotun ɗaukaka ƙara ta kusan ta Najeriya ce ta wadda take zama a Sokoto ta yanke wannan hukunci, ta nuna cewa ta haramta wannan magana kuma take ganin cewa lallai bisa ga tsarin mulki bai cancanta haka ba. Sannan ita kuma wannan kotu ita ta tarayya ce wadda take zama a Lagos. Wannan abu ya nuna cewa dole ne an yi bincike ne kuma an yi nazarin wasu abubuwa kafin a fitar da wannan hukunci. Dole an duba tsarin mulki kuma an duba ainihin dokar zaɓe wadda ta tanaji yin zaɓe a Najeriya.
To amma ganin wannan al'amarin ya zo a daidai lokacin da dokokin Najeriya kuma sun ba da damar cewa 'yan ƙasa suna iya su tsaya su ga yadda za a kaɗa ƙuri'a a ba da sakamako kafin su bar ruhunan zaɓensu, wanda Safeto Jan 'yan sanda ya ce mutane in sun gama ƙuri'a su tafi. Shin ya kake ganin za a haɗa waɗannan hukunce-hukuncen guda biyu ganin cewa ana iya yi wa hukunce-hukunce karen tsaye?
To wannan dai kusan in aka ce an aiwatar da haka ka yi zaɓe ka bar rumfar zaɓe, shi kanshi ma ya saba ma ainihin tsarin yadda ainihin ita dokar zaɓen da ta kafa ita kanta hukumar zaɓen. Saboda in ka duba kashi na 64 na ainihin ita wannan ainihin electoral act, ita dokar da ta kafa ainihin yin zaɓe a Najeriya da ita kanta ita hukumar zaɓen, sun yi tanadin cewa bayan an yi zaben ko kuma an kaɗa ƙuri'a su ma'aikatan da suke aiki a ainihin da kuma waɗanda suka zo suka jefa ƙuri'arsu za su iya kasancewa suna tare a wannan wuri wanda yake bai kai ga ainihin kusan rumfunan zaben ba su da nesa da shi. Domin me? Domin ana son a tabbatar da cewa wannan zaɓe ne ba an yi shi ba ne cikin sirri. Su kansu akwatunan kafin a jefa zaben an buɗe su kowa ya gani. Sannan wannan zaɓe in an kirga shi kuma a kirga shi kowa yana ji. Saboda har ma su kansu kamar yadda ne suna faɗa ma'aikatan INEC ɗin, su manyan ma'aikatan suna cewa ma bayan an yi zaɓen za ma iya leƙa shi kanshi wannan result domin kowa ya gani cewa ƙarara ba wai an yi shi a asirce ba ne.
Lauya Abdulhamid Muhammad kenan, wani lauya a tattauna da ni da shi a Abuja dangane da hukunce-hukuncen da kotuna guda biyu suka yanke na haramta sojoji shiga hada-hadar zaɓe a cikin ƙasar. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya.